This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wata sabuwar badakalar kuɗi da hukumomi suka bankaɗo a ma'aikatun gwamnatin tarayya. Sai kuma abin da ya biyo bayan rantsar da shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Niger. Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Mawasare, assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sake naɗa tsohon mataimakin Riek Machar ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa. Wannan kuma zai rasa nasaba daga nan an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyu ana yi ba a ƙasar. Shugaba Kiir ya bayyana dokar na naɗa Riek Machar ɗin jiya Alhamis. Domin yin hakan zai cike ɗaya daga cikin manyan sharuɗan da aka gita a cikin watan Agusta na shekarar ta gabata, amma kuma aka ƙi yin amfani da shi. Yanzu haka dai wannan ya mayar da martaban shugaban ƙasar inda yake tun farko, kafin yaƙi ya ɓarke tsakanin magoya bayan shugabannin biyu lokacin da shugaba Kiir ya fatattaki mataimakin nasa a cikin watan Disamban shekarar 2013. Da yake wa wannan gidan rediyon bayani a babban birnin Masar, Machar ya ce yana mai cike da farin ciki na wannan sake naɗa shi da aka yi a matsayin mataimakin shugaban ƙasar taso. Ya ce da yana yi wa shugaba Kiir godiya na ɗaukan wannan mataki domin ganin cewa yanzu za a cimma duk wasu sharuɗan da aka gindaya.
Babban alkali a wata kotu a nan Amurka da ke cikin jihar Minnesota ya ba da umarnin ta sakiyar wani ɗan ƙasar Bosnia wanda ya kantara ƙarya a kan rawar da ya taka a laifin yaƙin sahelin da ya gudo zuwa gudun hijira nan Amurka a shekara ta 1998. Zenko Jakisa da ke zaune a tsibirin da ke kusa da wani gandu a babban birnin jihar Minnesota yana cikin kungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wajen kisan Koroshiyawa a lokacin yaƙin da aka yi a ƙasa a shekara ta 1990. Sai dai wannan mutumin an yanke masa hukuncin aikata ayyukan asha ciki ko har da kashe wata dattijiya Sabiya bayan ya ɗirka mata bindiga daga taga lokacin tana cikin gidanta. Kuma ko baya ga wannan yana da wasu hukumce-hukumcen ayyukan asha a kansa, amma ya gudo ya zo nan Amurka kuma ya share ƙarya lokacin shigowar tasa ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. 'Yan sandan ƙasar China sun ɗauki dubban yara matasa domin su kula da yadda saƙonni ke gilmayya ta yanar gizo. Kamar yadda babban ƙungiyar 'yan jarida na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar ta China ta ce, yanzu haka matasan da yawansu ya haura 3,000 ne suke aikin sa kai na sanar da hukumomi irin waɗannan bayanan da suka tattara ta hanyar sadarwa ta zamani, kuma sun kwaye shekaru biyu ne suna gudanar da wannan aikin. A cikin tsawon wannan lokacin, rundunar ta 'yan sanda sun aiki da saƙonnin gargaɗi ga mutane da yawansu ya kai 8,400, kana sun goge ko kuma sun goge wasu saƙonni da yawansu ya kai 500,000, suka hana su gittawa ta duniyar gizo, kana sun goge wasu aƙalla 9,000. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar China Xinhua ya ruwaito, ya ce cikin masu wannan aiki kashi 80 daga cikinsu an haife su ne a tsakanin shekara 1980 da 1990, kuma yawancinsu suna da ilimin zamani mai zurfi. Mahukuntan ƙasar ta China suka ce wannan aikin ya samar da bayanan daƙile ayyukan asha har sama da 10,000 iri daban-daban.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce manyan ƙasashen duniya da ke ganawa a birnin Munich domin duba yanayin halin da ƙasar Siriya take ciki yanzu dai sun cimma matsaya cewa za a dakatar da buɗewa juna wuta nan da sati guda. Kerry ya shaida manema labarai da sanyin safiyar yau Juma'a cewa wannan dakatar da buɗe wutan bai hada da masu tada ƙayar baya ba, amma kuma ya hada da ƙungiyar ISIS, ita da ƙungiyar Al-Nusra da dai sauransu. Ya ce ƙungiyoyi 17 ne suka amince da wannan tsarin, kuma za a samar da kwamitin yanzu maganin yanzu wanda Amurka za ta jagoranta ita da ƙasar Rasha domin samar da hanyoyin da za a tsara saboda samar da zaman lafiya na dindindin wanda zai kawo ƙarshen tashin-tashina da aka dade ana yi a ƙasar.
‘Yan takarar shugaban ƙasar Amurka su biyu da suka haɗa da tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da Senator Bernie Sanders sun tafka muhara a daren jiya a birnin Milwaukee na jihar Wisconsin yayin da salon yakin shiga fadar White House ya ɗauki sabon salo. A wani lokaci nan baya an sa ran cewa Hillary ce za ta samu tutar tsayawa takara, amma kuma sai gashi zaben farko na share fage wanda aka yi a Iowa da ƙyar ta sha a hannun Bernie Sanders yayin da kuma ta sha kashi a zaben jihar Hampshire. Shi dai Bernie Sanders ɗan jam'iyya ne na Democrat mai ra'ayin sassauci kuma ya samu yawancin kuri'unsa ne daga matasa. Sai dai babban kalubalen da ke gabansa shine ganin ya ci gaba da riƙe wannan nasarar. Haka ita ma Clinton ta samu goyon baya daga asusun tallafawa na 'yan baƙaƙe da ke wakiltar Amurkawa masu launin baƙin fata. Yanzu dai kallo ya koma a zaben sati mai zuwa wanda za a yi a South Carolina, wanda dukkan 'yan takarar sun yi kafe bakin gwargwadon hali.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Taskar rahotannin namu da shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar, inda shugabannin ƙungiyoyin siyasa ke ɗaukar matakan ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Ga Shu'aibu Mani da ƙarin bayani.
A wani mataki na fadakarwa da bin doka da oda, wakilin gwamnati gwamnatin jihar ta tsara wani taro domin tabbatar da ba da kashedi ga 'yan siyasa, yadda waɗansu suka fara sakin hanya. Gwamnatin jihar Malam Abdul Mamman:
dan duk abin da zai kawo mana tashin hankali tsakaninmu jama'a ba alheri ba ne. Ya nuna cewa iko shike badawa ga wanda ya ga dama a takaice. Me ya kawo fitina? Me ya amfani da tashin hankali? Mu bi abu a hankali, wanda a waɗanda Allah ya ga dama ya zaɓa nan. Muna so ba mu so su ne za su iko mu, kuma sai lokacin su yayi za su gusawa. An fara da cire takardun 'yan takara, wanga jam'iyya ta zo ta sa nata, wasu jam'iyyan jam'iyya su zo su bi dare su keci. NTC suka sa waɗanda su zo su ɗebe, har ya kai inda ake ataken motocin juna. Bisa ka'ida muke so kowa ya aiki, mu yi lafiya, mu ƙara lafiya. Kar ku ga kaman muna tahiya, muna ta ƙyale abubuwa da yawa, muna ƙyalewa. Ba kasa ba ce, ba tsoro ba ne. Buƙatar mu ai abu cikin adalci kuma cikin ruwan sani.
A nasu ɓangare, gungun ƙawancen adawa FPR da yadda wata sanarwa ta jin kunne ga al'ummar ƙasa. Malam Tsalha Abdu shi ne kakakin ƙawancen.
FPR tana kira ga militant ɗinta da militant ɗinta da masu ra'ayinta da su kama jikinsu kasa biye ma masu gurɓata ta hanyar demokarasiya. Ran zaɓe ya sabu ko ta yi zaɓe kowa ya tsare. FPR tana kira da babban murya ga sarakunan gargajiya waɗanda ke aiki cikin biro administrator da masu sakaki da su ɗauki matsayinsu kowa ya tsare hannun shi don a yi wannan zaɓe lahiya a ƙare lahiya. Seni da ta yi aiki da tsakaninta da Allah da rantsuwar da ta yi da alƙawarin da ta ɗauka gaban jama'a za ta shirya zaɓe lahiya kuma a ƙare lahiya. Kartocin da ba a samu aka raba ba har ana gobe zaɓe, ya kamata ta amshe su, ta kare su.
Buri guda ne zaman lafiya da neman tabbatar da wannan zaɓuɓɓuka cikin ƙoshin lafiya. Shugaban Kodayi Malam Mustapha Kadi a hanyar Tabalaguro ya hira da muryar Amurka, inda ya jaddada kira ga kowa da kowa:
mu kiyaye hitina a fuskar demokrasi. Demokrasi abin da take so, duk abin da ya faru a zo a zauna a kan tebur a ciwo kanshi. Muke kira gare su: na farko, a tsaida taka doka. Mutum ba shi ke yi makai ne ba shari'a. Al'umma gaba ɗaya ba mu da wata ƙasa bancin Nijar. Mu so ƙasanmu, mu kiyaye duk abin da zai kawo wal bata zaɓe haka. Nijar ba 'yan hitina ba ne, wanda shi kuma aka kada. Shi wanda ya samu kin nan ya girmama shi, tunda ba ƙarfin damce bane. Matasanmu na Niger su ma su yi kishin ƙasa, kuma su ne amanyan gobe. Wato kuma 'yan jarida, idan kun kaje wajen meeting, to azan hattara abin da za a sa cikin radio mutane su ji.
Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
Ranar zaɓe na tahe, in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe.
Haka yake, to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yala
kuma Najeriya, inda hukumomi ke cewa an gano dubban ma'aikatan boge. Wakilin Hassan Maina Kaina na da cigaban rahoton.
Ministar kudi ta Najeriya, uwar gida Kemi Adeosun, ke bayyana hakan yayin da ta bayyana gaban wani kwamitin majalisar dattawa. Ta ce an gano wannan ciwacin ma'aikatan boge 23,000 ne ta hanyar amfani da rajistar banki na BVN da aka samu sunayen wasu jami'ai daban-daban a jerin sunayen da ke karbar albashin ma'aikata barkatai. Ministar kudin ta ce hatta bankunan da aka hada baki da su ana wannan ciwacin, to tabbaci hakika za su dandana kudar su. Majalisar dattawan Najeriya ta ce a tabbatar an kwato dukkanin kudaden da aka waure ta wannan hanya. Sanata Shehu Sani dan majalisar dattawan Najeriya ne.
Wannan aikin ta'asa da ake ta tonowa a dinga sa mutane sunaye na boji a matsayin ma'aikatu wanda suka sa wayannan sunaki su suke ansan albashin wayannan mutane. Idan aka ce akwai mutum 23,000, ana nufin fa kuɗi na albashi da yake biliyoyin kuɗi ne a cikin wayannan shekaru. Wayannan mutane su suka taimaka wurin durƙusar da ƙasa, kuma za a gayyaci duk wanda ya kamata a gayyata. Yaya aka yi wayannan sunaki suka shiga? Tun yaushe ne wanda sunaki aka sa su? Nawa aka sace?
Kwararre kan tattalin arziki Turakin Tikau Alhaji Aliyu Sale Bagare ya ce tun fi azal dama cin hanci da rashawa shine babban matsalar Najeriya.
Rashawa da cin hanci da rashin kishin Najeriya shi yake jawo wayannan matsala. To ga wayanda suka hannaye kudin, in ba a karbo kudin nan a wajen su ba, da me za a yi mana aikin? Sannan kuma wannan aikin da Buhari yake, in ya kwato kudaden nan, nan gaba wayanda suka samu position za su ji tsoron su yi wannan alwandahana da wayancan suka yi shi. Yaki da cin hanci da rashawa da kwato haƙƙin Najeriya a wajen azzalumai da daini.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka yake, to bari mu karkare a jihar Niger, Nigeria, inda aka rantsa da shugabannin kananan hukumomi. Sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana, zaben dai ko kuma wannan rantsar da shugabannin ya bar baya da kura.
A cikin jawabinsa dai, gwamnan jihar ya yi gargaɗi ne akan cin hanci da rashawa, sannan ya janyo hankalin jama'a akan su rika bin diddikin abinda aka aiwatar da kudaden su, kamar yadda yayi ƙarin bayani.
You have the right to ask from Mr. Governor, what did you do with our money? You also have the right to ask your commissioner, your members of the assembly that engaged in constituency projects. You have the right to ask from your local government chairman.
Yace kana da yanci ka tambayi gwamna ko commissioner ko dan majalisa ko ma shugaban karamar hukuma akan abin da aka yi da kudaden ku. To sai dai an samu rudani a lokacin bikin rantsuwar a sakamakon yadda mutane biyu suka zo daga karamar hukumar Mariga, kuma kowane yana so a rantsar da shi a matsayin sabon shugaban karamar hukumar. A yanzu dai ba a rantsar da kowa ba a karamar hukumar ta Mariga. Abdul Malik Sarkin Daji daya daga cikin waɗanda suka je domin shan rantsuwar ya bayyana dalili.
Shi abokin takara na bai aje aiki ba kamar yadda doka na jam'iyya ya tanadar da kuma doka na zabe. Ya bada cewa ka aje aiki kwana 30 kafin ka shiga siyasa. To kuma na kalubalanci haka a gaban kotu, kotu kuma ta gamsu da hujjojin da na gabatar, ta rusa shi daga matsayin dan takara, ta mamaye gurbin shi da ni.
To ma me matsayin ka yanzu to?
To matsayina yanzu ba zan iya cewa komai ba sai na ji hujjan da yasa aka dan dakatar da rantsuwa.
To nayi kokarin jin ta bakin dayan Alhaji Ibrahim Idris TO, amma sai yace da ni ba zai ce komai ba. Ga alama dai wannan lamari bai yi ma wasu daga cikin al'ummar karamar hukumar ta Mariga dadi ba, kamar yadda suka she damun ta wayar salula.
Sunana Muhammad Suleiman Gulbin Boka. A dan gaskiya ba mu ji dadi ba, kware daga kafin da aka raba.
Sunana Lura a garba kamfanin Bobi. Gaskiya ba mu ji dadi ba, dan mun so yau kowa sun ta saki aka ce ba a yi da kai sai ka dan ji haushi. Ba dai wannan.
Tunda dai gwamnatin jihar Niger ta baiwa al'ummar karamar hukumar hakuri akan wannan al'amari, sakataren labaran gwamnan jihar Jibril Baba Indace ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa
to wanda suke goyen bayan kowanne su a cikin su a karamar hukumar Mariga su yi hakuri, ba wai an toye hakkin kowa bane, ana so a bi komai tsakani da Allah a gan ko me ke ciki saboda a samu zaman lafiya.
Masana harkokin mulki da siyasa dai sun tabbatar da muhimmancin zababbun shugabannin kananan hukumomi kasancewar su ne kusa da jama'a a yankunan karkara. Mustafa Nasiru Batsari, Murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah shi zai baka bai maka fori.
Babu ko shakka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 2:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Da shike ana ta shirye-shiryen zabuka a Jamhuriyar Niger na shugaban kasa da na ƴan majalisa. Yau za ku ji hira da nayi da Khadija Salifu Sumaila wadda ke neman takarar kujerar wakiliyar ƴan Niger a nan Amurka, wato kujerar Deputy Diaspora. Ga dai yadda hirar mu ta kasance da ita.
Sunana Khadija Salifu Sumaila Karanta, Madam Said Nali. To ni mutum ne Niger ne, nan nake da zama a nan America. Don ina yanzu abin da za a yi na siyasa, na politik da za mu yi na aje an takara na deputy na diaspora,
wato ƴan Niger kenan da ke nan America.
To yanzu ni abin da nake so in yi defender mata da yara. Muke so mu taimaka musu, mu kawo musu taimako daga nan America.
Shi taimakon in kun same shi za ku kai shi Niger ne ko kuma mutanen da ke nan America za su amfana da shi?
Za mu kai shi Niger. Na mutanen da ke nan su ma in suna son taimako sai mu taimake su, kuma daga nan ma sai mu yi aiki kuma mu kai taimako kin nan a can a Niger.
Ita wannan kujerar da kike neman takara a kanta sabon abu ne ko dama an dade ana yi?
Tun can ba su sa ba, yanzu ina tamani sabuwa ce. Da diaspora ba su voted.
Ba sa zaɓe kenan.
To
yanzu ƴan Niger da ke nan Amurka za su jefa miki ƙuri'a ko ku ƴan Niger da ke can gida ne za su jefa miki ƙuri'a?
Nan ne kurum su kamata su jefa mini.
Waɗanne irin abubuwa ne kuke so ku taimaka wa mata da su?
To kaman akwai abubuwa da yawa. Muna so mu kai musu taimako kamar na abinci hakan ga, kuma kamar na magani, saboda wajenmu akwai matsaloli a can na likita nan, kamar waɗansu waɗanda suke a ƙauye in suna so su aihu hakan ga suna da matsala su zo cikin gari hakan ga, muna so kamar mu samu musu waɗansu taimako kamar na
kamar cibiyoyin kiwon lafiya haka,
da ka za mu yi musu facilitated su samu magani su na taimako in sun hita in suna can su samu kaman mota da zai kawo su a gari paske wata rana in mace tana so ta aihu ma sai asata kaman wani bisa wani tarko hakan ga
kaman amalan kike nan
eh don abun yana musu matsala saboda shine muka ce mu yanzu wanda abun da zamu yi kenan zamu taimaka musu wannan su samu taimako kaman mu samu musu motoci da wa'ansu abubuwa da zai kawo in mace tana so ta aihu a kai ta cikin gari ta aihu da sauri ba da wani matsala ba
to su kuma kananan yara fa wani taimako ne za ku ba su
yaran nan matsalolin da suke samu ba su zuwa karatu ya kamata a yi educate
wato a ilmantar da su kenan
paske ba su zuwa karatu wata rana gidajen su da nisa ba su da abun hawa sai kuma uwayen ko ubannin sai ba su da wani hanyar da za su kai su a can gidan karatu to ya kamata su ma a samu musu wani wuri hakan ga da yaran nan za su yi karatu kuma da uwayen da ubannin ya kamata a taimaka musu su samu
wato su samu wasu abubuwan da za su taimaka maka kansu kenan
To
bar mu dan tattauna akan batun zaben Niger da yake ta karatowa ya kike ganin yadda abubuwa ke wakana zuwa yanzu
to wallahi yanzu dai mun fara amma za mu gani abin da zai badawa anan zuwa gaba to duka politik kaman it's like game kaman wani wasa ne in an zo an yi wasa wanda ya samu shi ya kamata mutane su bi shi wanda bai samu yayi hankuri in lokacin shi yazo shi ma zai samu haka ne na gani a wurin politics
wani irin matsaloli ne kike gani mutane za su fuskanta a wajen zabe duk da dai ke kina nan ba a Niger kike ba
zuwa yanzu dai babu wani matsala saboda an za a yi zaben mutum in ka zo sai ka zaba wanda kake so wanda ka gani yana zai yi maka taimako wanda zai gyara maka zamanka na lahiya da komi wannan zaka dauka
jama'a masu sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babban bakuwar tamu Khadija Salifu Sumaila da Miss Julie Leathers Creation da ta hada shirin da bada umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
To sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sai kuma salamu alaikum magana alaikum sai Amerika sai ke Nigeria. Ina ba da sakon kan shugaban kasar mu na Nigeria General Muhammad Buhari Allah shi ba shi lafiya da kasar mu Allah ta tabbata shi. Amma bayan da sai Allah ya kira shugaban kasa to sai mu yi in Nigeria sai tsagora ne saki mun shara ma mun sharuwa ko wanda iya kanzar ne akan zaben sa to lalle gani dan mu samu canji to muna son shugaban kasa da kuma komiti akan al'amura wadanda ke zuwa suna dawowa sashen tsaro sashen EFCC da sha'an sashen al'amuran Najeriya a yayin da cin nan domin ɗan kasa suna cikin fatanarwa al'amura sun gurfaci al'amura sun tsada don fansa da ba kai ka kawo ta ba al'amura ko da kai kasa ta samu tsaroji Ore shi talaka bane da hange ko bai tunani wadan su saboda su gurin suka biyo su al'amura ta wani shugaban kasa ne yanzu jindila ina kira da shugaban kasa yi kokari al'amuran a samu canji a kansu don talakawa samu cin gajiya wannan da bukurasi da mace ciki sashen hausar murya a Amerika mai magana Alhaji Musa a Amerika tiya ta Nigeria in tura saƙo na kan ɗan majalisar tarayya da sanatoci na Najeriya. Mafi yawan su sani darajar Janar Muhammad Buhari ta ce an ka zaɓe su. Saboda duk wanda ya kaɗa musu ƙura'a sun ce zaɓe ne kan daren Buhari da darajarsa da yadda Allah. Domin ba daɗi ɗin su mafi yawan su ba su da wani ƙarfi ba su da wata daraja. Saboda Buhari ne an ka zaɓe su amma suna wa Buhari zaman ƙasa suna wa Buhari mandahana. Ko tuni tsoron Allah
Wani za mu haɗa kanmu ɗan Najeriya duk wani sanata ko wani ɗan majalisar wasu ne wanda ke nuna bikin da Allah a Najeriya guda da shi gida. Domin ba mu ga irmanin su ba ne yanzu. Saboda talakawa sun kara musu Qur'an nan akan jam'iyya ta APC kuma akan jam'iyya APC ne da zaɓi su. Ni wanda ya nuna wata mandama akan shi ne ba san GDP shi da Allah, Allah zai saka nuna. Kuma za mu haɗa kai da daɗin Najeriya guda da shi gida.
Mai magana Hamidu Kayan Labuwa. Daga nan ka dan labuwa ba yake biduma a yau zai jifa jamhuriyar Nijar. To muryar Amurka yau ni a ra'ayi na masu siyasa Nijar musamman ma masu takara da Nijar. To Allah ba su sa kuma alƙawarin da aka ɗauka wajen talakawa ya kamata a cika shi. Sun je ƙauyukansu sun je karakaransu. Sun ɗauka musu alƙawari ya kamata a cika musu. Allah ya ce wa auhu bil ahd innal ahda kana mas'ula. To Allah ya sa yanzu suna jina.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sake nada tsohon mataimakin Riek Machar ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa. Wannan kuwa zai rasa nasaba da ganin an kawo ƙarshen yakin da aka kwa shekaru biyu ana yi a kasar ba. Shugaba Kiir ya bayyana dokar nada Riek Machar din ne jiya Alhamis domin yin hakan zai cike daya daga cikin manya-manyan sharuɗan da aka gindaya. Babban alkali a wata kotu a nan Amurka da ke cikin jihar Minnesota ya ba da umarnin a tasa ƙiyar wani ɗan ƙasar Bosnia wanda ya kantar ƙarya a kan rawar da ya taka a laifin yaƙi salin da ya iso nan ƙasar zuwa gudun hijira. Zdenko Jakisa da ke zaune a tsibiri da ke kusa da wani gandu a babban birnin jihar Minnesota yana cikin ƙungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wajen kisan Kuroshawa a lokacin yaƙin da aka yi a ƙasar a shekarar 1990. ‘Yan sanda a ƙasar China sun ɗauki dubban yara matasa domin su kula da yadda sakonni ke gilmayya ta yanar gizo. Kamar yadda babban ƙungiyar ‘yan jarida na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar ta China ta ce, yanzu haka matasa da yawansu ya haura 3,000 ne suke aikin sa kai na sanar da hukumomi irin bayanan da suka tattara ta hanyar sadarwa ta zamani. Kuma sun kwashe shekaru biyu suna gudanar da wannan aikin. A cikin wannan lokacin rundunar ta 'yan sanda sun aike da sakonnin gargaɗi da mutane da yawan su ya kai 8,400.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na Usman Kabara. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau Mr. John Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.